Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Ranar Alhamis shirin yau da gobe yana magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 21 ga watan Disamba na shekarar 2023 zamu magana ne akan cutar kansa ko kuma ciwon daji ko kuma cutar sankara. Shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da kwararre akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tattauna da Dr. Usman Malami, babban darakta na cibiyar da ke bincike da yaki akan cututtukan sankara a Najeriya, inda ya yi mana bayani akan cututtukan sankara da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin kare kai daga kamuwa da waɗannan cututtuka.
Masu sauraron mu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin mu na yau da gobe. A filin na lafiya yau muna tare da babban bako wanda da farko zan so ya gabatar da kansa tukunna.
Assalamu alaikum, sunana Prof. Usman Malami Aliyu, jagoran cibiyar da ke faɗakarwa kuma da yaƙi da cutar sankara na Najeriya, wato National Institute for Cancer Research and Treatment.
Professor, idan muka duba matsalan wannan ciwo na sankara wanda kusan ya shafi manya da yara da mata da maza da sauransu, abin kenan ma da yasa gwamnatin tarayya ta yi tunanin kafa wannan hukuma taku. Kamar idan muka duba irin gwagwarmaya da kuke yi domin shawo kan wannan cutar, daga yana aka fito yanzu kuma aina muke?
To, kamar yadda masana suka sani da cewa wannan ciwon sankara ya daɗe cikin mutane, saboda abinda ya sa shekaru aru-aru da suka wuce cututtukan sankara suka yi ƙaranci shine saboda babu wasu na'urorin bincike da za a iya amfani da su a gano wannan cutar ta sankara. Sannan babu masana na fannin wannan ciwon na sankara waɗanda za su riƙa bincike har su gano su tabbatar da cewa wannan ciwon ne. Sai ka ga mutum ya zo da kumburi ko ciwon sankara na wani gehe har ya rasu ba a san wani irin ciwo ba da ya kashe shi, sai a ce iska ne ko kuma jifa ne kamar yadda mutane suka sani. Yanzu a duniyan ce bincike ya nuna tun shekarar 2020 akwai wani binciken da aka yi na cewa an samu cutar ciwon sankara ta fanni a jikin bil adama da ta kai wajen kusa ga miliyan 20 sababbin cuta. Sannan kamar misalin miliyan 10 masu dauke da wannan ciwon sun rasu akan binciken da aka yi na wannan shekarar ta 2020, wato duniya baki daya kenan. Nan Najeriya kuma bincike ya alakanta ya nuna mana cewa a kowace shekara ana samun mutum fiye da 120 da ke kamuwa da wannan cututtukan na sankara. Sannan a kowace shekara ana samun wajen mutum 74,000 da ke mutuwa saboda wannan ciwon na sankara. To kaga babban abu ne wanda ya kamata a hito hili a runguma, sannan a ga yanda za a yi a yi taro-taro a ga an kawar da wannan ciwon cikin al'umma, kuma an tsagaita raɗaɗin wannan ciwon ga jama'a.
To professor, idan muka duba wannan cuta a Najeriya, bincikenku ya nuna ana samun sauki ne ko kuma tana ƙaruwa ne?
To gaskiya wannan ciwon ƙaruwa yake yi. Akwai wani ƙwararre duniya ma baki ɗaya, akwai wani ƙwararre na fannin gehen binciken ta sankara wanda ake cewa Professor Pekin, ya yi bincike ya gane cewa nan da karnuka biyu masu zuwa ciwon ta sankara a duniya za ta lunka adadinta da take yanzu. Sannan kashi 75 na bisa ƙaruwar da za a samu za su taso cikin yankin Afirka kenan. To kaga mu Afirka wato ga talauci, sannan ga abin da ake cewa infectious disease, cuta wanda aka san abubuwan da ke kawo su irin na harkar tsafta, kazamta da sauransu. Sannan ga wannan cuta kuma na sankara, ita kuma ana tunanin kashi 75 na lunkin baninkin da za ta yi nan zuwa karnuka guda biyu za su taso daga wannan abu. To kaga kamar shirin yaki ne, kamar yaki ne kake hanguwa zai riske ka. To kaga dole sai kai wani abu. To shi yasa wannan gwamnatin ta Ahmad Bola Tinubu ta gaci wato babban abin da ya kamata a yi shi ne a hito a yi gaba da gaba da wannan ciwon tun yanzu, a fara shirye-shiryen da za a yi wajen kare mutane da mutanen Najeriya daga wannan cutar gehen prevention kenan.
Amma Professor Kahubu Jewalan, daga gafi din, idan muka duba kaman ɗabi'a na cin abinci na mutane, ka san galibin mutane yanzu komai an fara an sai abincin da ake ci na gwangwani wanda ake ganin yana da sinadaran da ake sawa domin a adana shi kar ya lalace. Kaman samun ƙaruwar cuta, wannan cuta yana da alaka da kuma irin ɗabi'a na cin abincin mutane ne?
Eh, to gaskiya akwai shi, akwai abubuwa da yawa da aka alakanta da wannan ciwon. Sannan su waɗannan preservatives da ake yi wajen kama ajiye abincin gwangwani ko kuma mako ba abincin gwangwani ba, abubuwan amfanin gonan da zai sa su daɗe da yawa su kilalacewa, preservatives din nan, so chemicals ne. So gaskiya waɗannan chemicals da yawa ana alakanta su da cutar sankara. To sai a kiyaye gaskiya, saboda akwai abubuwa da yawa, wala Allah na abincin ci ne, akwai wasu ma sun yi magana akan kamar cikin powder, wanga haraka kayan shafe-shafe na mata, akwai waɗanda ke ɗauke da wani sinadari na chemicals da ake ce ma mercury, akwai wasu da ke ɗauke da wani abu da ake ce ma tack wanda ake samu cikin powder. Duk sai an kiyaye waɗannan abubuwan, muna amfani da su, amma gaskiya suna jawo wannan cutar ta kansa.
Kamar akwai mutanenmu na karkara in sun yi noma, kamar musamman abinci irin su wake da sauransu, akan samu su magani ajiye domin za a yi ajiya ya dan ɗauki lokaci akan nan. Shi irin wajen da haɗari ne shi ma?
Ok, to irin waɗannan akwai compounds inda ake amfani da su wajen kama hana ma ƙwari shiga, wasu daga cikinsu da yawa gaskiya ba su da illoli. Amma abinda za mu cewa shi ne dukkanin wani chemical da za a sawa ya zamana adiba bayan wannan maganin, kuma a binciki su waɗanda ke kawo shi, kamar malaman gona da malaman asibiti, domin su yi faɗakarwa su yi bayani a kan shi. Wasu suna ana alakanta su da jawo kansa, wasu kuma an yi bincike an gane cewa gaskiya ba su da wata illa, ana iya amfani da su, za su tsare maka amfanin gonarka har lokacin da na ɗan lokaci da za ka iya amfani da su, wasu kuma gaskiya suna da illoli.
Kamar wannan hukuma ta ka labai, mun san akwai ɓangarori da suke ta'amali da yaƙi da wannan cuta ta sankara, musamman a jami'o'i irin jami'ar koyarwa irin nasu Abuja nan da su asibitin ƙasa ka da sauransu. A ƙoƙarin da ake wurin shawo kan wannan cutar, kuna da wani alaƙan aiki tare ne da su, da ma sauran kungiyoyi masu ba da agaji da ake cewa donor existing?
To gaskiya akwai wannan ma'aikatar an buɗa ta ne don ta haɗa kan duk wani wasu kungiyoyi ko wata ma'aikata ko wata babba asibiti da ke yunkuri a wajen durkushe wannan ciwon na kansa. To ɗaya daga cikin babban aiki wannan ma'aikata shine ta sa ido bisa ga akan manyan wuraren da ke ko bincike ko kuma maganin wannan ciwon na sankara da ke cikin manyan asibitocinmu. So yawancin bincike research kenan da muke yi a wannan kansa, muna da hulɗa da waɗannan santoci na maganin kansa da ke Najeriya. Sauran game da civil society organization waɗannan 'yan sa kan da ke faɗakarwa a kan kansa, su ma muna aiki tare da su saboda su ne a kusa ga jama'a. Su ne da yawancinsu in ka duba ayyukansu za ka ga wasu hakimai ne, wasu suna da mutanen asibiti ne, wasu suna sun fi mu zama kusa ga jama'a. So muna amfani da su wajen ƙara wayar da kan mutane na cewa wannan ciwon da gaske akwai shi, sannan ga abubuwan da ke dan jawo shi, ga yadda za a yi mutum ya kare kanshi. To gangami ne wannan ma'aikatar tana son ta haɗa kan su waɗannan masu aiki cikin jama'a wajen faɗakar da kan jama'a akan kansa, da masu bincike da masu maganin kansa gabaɗaya, a zo a yi gangami guda domin a yaƙi wannan kansa a Najeriya. Shi ne babban makasudin assasa wannan wurin bayi shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya Ahmad Bola Tinubu ƙarƙashin jagorancin Farfesa Ali Fatu, wato shi ne babban minista na lahiya na Najeriya, da Dr. Tunji Alausa wanda shi ne wannan ma'aikatar take ƙarƙashin shi.
Idan muka duba tun da wannan hukuma aikin ta shafi bincike ne, kamar a Najeriyance musamman kawo yanzu duk da cewa sun buku daɗe da farawa ba, amma akwai wasu wato shaida ko kuma alamu da ke nuna cewar ga abin da ya fi jawo wa 'yan Najeriya wannan cuta ta sankara.
To ka san Najeriya tana da girma sosai, so ko wani fanni sassa na Najeriya in ka diba akwai abubuwan da ke zagaye da wannan yanki wanda 'ya'yan bincika ba a rasa abu ɗaya ko biyu wanda ake alakantawa da ciwon daji. In muka fara kamar da kudu maso gudu, wato south kenan, ai suna da arziki na albarkatun mai wanda ake ginowa cikin ƙasa. To waɗannan abubuwan da ake ginowa man da ake ginowa cikin ƙasa, ai akwai hydrocarbons ne, crude oil. So wannan shi ma alakanta shi da wannan bankarin da ake yi aje a fasa abin gaba tare da ka'ida ba, yana ɓata ƙasa kuma ya yi contaminating ruwa. To shan waɗannan heavy metals da chemicals da hydrocarbons ɗin shi ma an alakanta shi da jawo kanso shi na wurare da yawa, kansa kwata, kansa abin ga su makoshi, lumfashi, gasunan dot blada da sauransu. So za ka ga mutanen da yawa suna zuwa da kansa kanso shi kala-kala a asibiti, wanda mu ga ana bincike, duk da bincike bai karfafa ba sosai ta wannan gefen, yanzu ne mu muke son mu yi wannan abin saboda har mun riga mun wannan ma'aikatar ta riga ta fara wannan shirin wanda muka ce mu environmental scan and so impact to be na Najeriya akan abin da ke jawo wannan kansa ta kowane rijin ta Najeriya. To yanzu ne muke son mu yi wannan abin. Su gudu maso gudu za mu yi bincike a zagayen wannan baunin, sannan in ka koma kamar a ce arewa maso gabas, akwai abubuwan da za mu bincika, akwai tsaununnuka sosai. Aiko, to tsaununnuka su ma kansu suna ɗauke da wasu abubuwan da ke fitar da haske kala-kala, wannan abin da ake ce ma radiation, shi ma muna son mu bincika mu gani irin kansoshin da suke zuwa da su, sannan mu yi auna akwai wani abu da ake ce background radiation wanda haske ne da ke fitowa ta sama da cikin duwatsu wanda ba a son ya wuce wani level. So idan aka bincika sai mu gane, don babban amfanin wannan shi ne musan ko daga ina kake zuwa, sannan abubuwan da ke kawo wannan ciwon ta tsankara daga wannan wurin, sannan wani mataki za mu ɗauka tare da gwamnati don magance su.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. Za mu koma zauren mu domin jin ci gaban tattaunawar.
Idan kuma muka duba a dai bangaren akwai irin ɗabi'u da mutanen karkara suke da kuma mutanen birni ka san ya bambanta daban. Irin ɗabi'u na rayuwa na yau da gobe. Ba sai ne ba ko akwai wani abin da kuka fahimta wannan?
Eh to al'adu da yawa gaskiya ana alakanta su da harkar irin kansa kamar al'aduna kamar shaye-shaye haka ba rasa gaskiya yana da matsala wata al'ada ce da haka ana yawan shan ba rasa wajen bukukuwa wajen abin garkumi so ita wannan ba rasa an allaka ta da ita ma tana jawo kansa ta ko'ina wani gefen in ka je musamman ma arewa goro ne haka ga an kama goro ana ta ci kama komi ba ya shi ma kanshi ana alakanta shi ne kotin ma da ja wannan abu wasu wurare gefe ne na masunta ko kuma masu kamun kifi irin na sada ga an kama kifi da yawa da an kama kadaron kada ya lalace sai a yi smoking din shi a busar da shin nan wasu ma akwai abin da suke shafa musu wanda gishiri wanda aka ce kama salting to wannan salted with busasshen kihin nan shi ma an hada an alakanta shi da kansa makoshi to kaga dai al'adu na abubuwa yau da kullun da dan adam ke yi da yawa yana da alaka gaskiya da wannan cutar kansa amma yau mafi yawancin mutane mu ba su sani ba wanda aiki ne na ɗaya daga cikin ayyuka ne na wannan ma'aikata ta wayar da kan mutane akan wannan fanni wanda muna nan muna hada gangami ne da za a yi a fito da hanyar wayarwa mutane jama'a wayar da kan jama'a akan abubuwan da ke jawo wannan kansa da hanyoyin da za su bi don kare kansu.
Professor akwai wani al'ada da nake ganin sa a kusan ko'ina a Najeriya amma dai musamman dai a yankunan karkara na nan babban birnin tarayya abin ya yi sosai. Za ga irin musamman mata 'yan kasuwa ana siyo ayaba amma ga danye ake siyo shi amma na ga suna dan fesa masa wani chemical saboda ya nuna sannan da idona na gani a nan zuba wasu sun siyo lemu hakan nan sun wanke shi amma kuma sai aka samu bakin mai kuma ana goga masa saboda ya yi kyalle sannan har yanzu in ka je mahautanmu musamman a nan bangaren su daidai su leja za ka man kan saniya da kafafun ana gasa shi da taya ana kankalwa da sauransu waɗannan ɗabi'un duka kaman yana da illa ga lafiyar ɗan adam
gaskiya wannan waɗannan ɗabi'un suna da mummunan illa game da abin ga ɗan adam kamar wannan gasa abin ga da ake kai da kafafu da harkokin taya ana ai taya kamar hydrocarbons ne so kaga akwai abubuwa da benzenes su ma duk hydrocarbons ne ana alakanta su da hydrocarbons kamar wasu kamar kwayan halitta ne waɗanda suka hada su ne ke kamar ke ba da abubuwan da muke gani wal Allah bil adama wal Allah wani abu dai that is kamar natural za a cewa wanda duk wata halitta da ka gani tana dauke an yi ta ne da wani compound ko wani sinadari da aka ce ma carbon wanda bai da suna da Hausa sannan da hydrogen waɗannan suke haduwa jikin mutum so da yawa su ne carbon ne da hydrogen duk wani abu da ka gani mai rai ya kunshe su to akwai yadda suke tahowa to kone waɗannan abubuwan ko da yadda waɗannan sinadaran suke haduwa akwai masu bond ɗaya akwai masu biyu uku wannan wani faddi ne kuma na karatu mai zurfi sosai wanda gaskiya a Hausance nan ban mu zurfa wacce ki ballantana a ce mun bashi namu suna so kone su cikin taya
wanda takamaiman abu guda da ke ciki shine na roba shine ake ce ma benzen yana iya jawo ciwon sankara na wurare da yawa mahitsara hatta makushi da sauran wurare da yawa to gaskiya a bari waɗannan abubuwan ba su ɗaya daga cikin ko kona kifin da nake yi ma magana ai smoking din shi ai kaga hayakin nan ne da ke tashi ai itatuwa ne ake wannan hayakin za ka ga ya lallake a jikin kifin ya sai ya baki to wannan bakin shi ake ce masu shi ma hydrocarbon ne to shi ma yana jawo ciwon sankara na makoko na can cikin makoshi da sauransu so gaskiya waɗannan al'adu ba abu bane mai kyau
to yanzu professor idan muka duba duk waɗannan bayanan da kai mana idan abin misali mutumin kamar yanzu ne da ke yana yanzu asibiti ana check up akai-akai kuma an tawar komai lafiya ba matsala kuma ina son na kare kamun samun wannan cutar menene abin da dan adam ya kamata yi domin ya riga kafin kamuwa da wannan cuta na sankara
ko riga kafi babban abin da za a yi shine mutum ya faddakar da kanshi akan ya bincike ya gano shin menene ke kawo wannan ciwon na sankara ko kuma ka je wajen masana ko asibiti ra a faddakar da kai menene ke jawo shi in ka san abin da ke jawo shi to kaga zaka kiyaye zaka tsare wajen afkama waɗannan abubuwan sannan a koda yaushe ka ji baka da lafiya kana dan da wani abubuwan da ke damun ka to ka garzaya ka je asibiti da wuri saboda asibitoci su ne za su bincika su gani wani dan kurji ne ya fito maka kar ka fasa kawai ko ka je wajen wanzami ya fasa a aje a duba a gani akwai tambayoyin da za a yi maka in ta kama akwai wani dan histology da ake za a dan yanki gefen wurin aje a auna a gani kansa ce ba kansa ba ce to in ma kansa ce ka je da wurin a yi magance ta gaba dai a jire
ta
warkewa
kasa ko wani belief wani mai zance ne wani mutanen sun imanin cewar ai ciwon sankara ba ta da maganin bature sai maganin gargajiya
to gaskiya wannan ba gaskiya bane ita wannan ciwon na sankara an kasa ta har kashi gida hudu wannan muka ce ma stages rukunai na daya akwai rukuni na daya na biyu na uku na hudu idan mutum ya zo da wuri wala Allah rukuni na dai ko kuma na biyu da farko-farkon wannan ana iya magance ta gaba daga cikin rayuwarka babu ma ta gaba daya amma in ka bari ta kai ta hudu ta watsu cikin jikinka duk inda zaka je duniyan nan ba a iya magance ta saboda ta riga ta bi ciki so wannan harka a ce wai babu maganin ta gaskiya ba gaskiya bane an shine yana daya daga cikin abin da muke ta kokari muna fadakar da kan mutane da wannan ciwon na sankara yana da magani yana da magani amma ai kokari a bar dokar lokaci duk abin da ka gani ka cikin ka ba kai da baka zo asibiti za a duba a gani in ita ce ka zo da wuri asibiti tana early stage sai a magance ma ita sai ka
akwai kuma wani abin da aka yi cece kuci akan sa kwanan nan akan cutar HPV da daga kafin wannan cutar na gani a wurare da dama ana magana ana daga kafin ta amma kuma professor an samu cece kuce tsakanin 'yan Najeriya wasu na cewa wannan rigakafin da ake yi kamar wani makarkashiya ne na turawa wanda ake sa ko kwayoyin cuta a mutane ko rage haihuwa ko wani abu da sauransu da farko zan so ka mana bayani akan wannan cuta ta HPV din da kuma rigakafin da kuma wannan cece kuce da ake akan ta
wato mutane ne ka san duk abin da aka kawo idan aka ce rigakafi ne sai an samu cece kuce shi na yi ta bayani tun daga polio har zuwa kai ko COVID-19 ma munan duk an ce kada mu yi allura COVID-19 da mun yi ta baka ganin wata rana ta haihuwar ka kuma gaba baka cika shekara ko baka cika shekara ɗaya baka mutu ba to mu ga mu yanzu shekara nawa da abin ga don mun dauki doses din kuma ga mu muna tafiya wannan ciwon na sankarar bakin mahaifa wato cervical cancer yana ɗaya daga cikin 'yan kallilan cututtuka na sankara da aka sani ke kawo su virus ne kwayar cutar virus ne ita ke jawo wannan ciwon kuma an yi bincike an gano ta to sai aka yi mata magani rigakafi so wannan rigakafin in an ka baka shi zai shirya garkuwar jikinka ta zamana ta tsayu ta akan shiri na cewa a koda yaushe wannan kwayar cutar mace ko yarinya ta je ta yi contacting ta samu ta ga wani saboda a mafi yawanci wajen saduwa ne ake samu ta. Makin abin ya tsaya cikin jikin macen yayi ta yi mata lahani yana canza fatar bakin mahaifar, wanda idan aka dauki lokaci don lokaci yana daukar lokaci kamar har shekara 10 yana canje-canje wurin kafin kansa ta bayyana.
Amma lokacin da
yake nan
canjawa ana fahimta?
Ba ka sani.
Ba alama.
Ba alama. Ba alama. To ai shi ne, sannan kuma abun ya yawaita. To saboda a karin mutane, a karin matanmu daga daukar daga kamuwa da wannan ciwon, sai aka ce bari a musu wannan rigakafi tun da an san ko menene. Idan aka yi miki rigakafi, duk wani wanda zaki sadu da shi can gaba in kin yi aure, kina da immunity ki. Da ya sa miki shi, shi jikinki zai tuna da cewa a na taba fada da wannan abun, ga sai ya sako, saboda wannan rigakafin da an ga miki, sai ya sako sojojin da lokaci guda za su kashe shi. Idan baki da shi, baki iya producing enough sojojin da aka da za su yi fada da wannan abun. To sai ya yi ta kawo miki canji, yana kawo miki fata na dan lokacin da har zai sa wannan ciwon ya san. Sannan Bature ya kashi, Bature in yana son kashe ka ba sai ya bi ta allurar rigakafi bai ta binka da ita. Ai ba ka sha kai iska, ai sai ba mu shan paracetamol, ba mu shan capinol, ba mu shan magunguna, sai ya bi su ko wanda da ya san kana amfani, ba sai irin wannan ba na rigakafi. So mutane su fadakar wannan yana da kariya ce aka kawo muna ga mutane tun kafin yanzu akwai wannan ciwon nan, akwai wannan rigakafin. Amma masu kuɗi kawai ke iya yanta. Minista ya bayani duk ɗiyan shi guda hudu ka sau waje ya bari a yi musu. Ita ma Hajiya Zainab Bagudu yaranta duk an yi musu, sannan yarinyar ta ma ta haihu kwanan bayan nan, ƴan watannin nan da suka shige. So ka gani kariya ce ba duk abin da muka kawo mu gaskiya sai an yi ta cece ku ce gare shi. So mu kare saboda wannan ciwon mu muke ganin bala'o'in shi, wanda in ya kama ka duk arzikin da ke ga gidanku ko family yana ai canye shi, sannan ba zai iya hana maka mutuwa ba. Tunda ko da zai fara hidda wani abu a wasu alamomi na wannan ciwon a dan aka bincika ya kai wata matuka. So kaga ya canye arzikin ku, sannan kuma ya je daga baya ma ya salwanta rayuwa.
Professor da ke masana masu iya magana kan ce rigakafi ya hu magani, da kuma shirin namu gashi yana kawowa ƙarshe. Yanzu a kalma ɗaya biyu zuwa uku, idan aka ce ka mika sako ga 'yan Najeriya, musamman a ƙoƙarin da kuke yi na bincike da kuma yaƙi da wannan cutar, a taƙaice me za ka ce musu?
To muna kira ga dukkan mutane da cewa yunkuri da ƙoƙarin da gwamnati ta yi, musamman wannan gwamnatin ta shi His Excellency Ahmed Bola Tinubu, wajen kawo wannan maganin da tsayin dakan da shi Prof Ali Fatu, wato minista na lahiya, da Dr Tunji Alausa suka yi, na cewa wannan maganin an samu shi domin a kare yaranmu wajen miliyan 7. To mutane su ya haƙuri su san cewa wannan hubbasar da aka yi wani abu ne wanda ba a taɓa yin shi ba baya. Masu kuɗi kawai ne ke da amfana da wannan abu, amma yanzu an kawo matalakar shi. So ya haƙuri su kawo yaransu shekara 9 zuwa 14 su amfana da wannan magani don kariyar rayuwarsu da rayuwar al'umma gaba ɗaya. Ita wannan abun ga ma'aikata ta Cancer Institute za mu ci gaba da ƙoƙarinmu kamar yadda tsari yake na wannan gwamnati, abin da ake cewa Renewed Hope Agenda, mu tabbatar da cewa an faɗakar da mutane wajen ba su cikakken ingantaccen ilimi akan me ke jawo wannan kansar da yadda za su kare kansu da inkantar da abubuwan da za a yi wajen magance ta idan ma har ta shiga. To ana son a ba mu haɗin kai wajen yin wannan aikin yadda ya kamata.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, wato Julie Leather Question, da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.